sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Asabar, sojojin gwamnatin Afghanistan sun fafata a wani hari da mayakan Taliban suka kai Lashkarga, babban birnin lardin Helmand da ke fama da rikici, kuma jama'ai sun ce ana ci gaba da artaba a sassan birnin. An bayar da rahoton cewa dukkan bangarorin da ke fada da juna sun yi asara mai yawa. Mummunan fada ya tilasta fararen hula tserewa, yayin da ake zargin sojojin saman Afghanistan sun kai harin bam tare da lalata asibitin birnin. Wata kungiyar bada agajin lafiya ta Italiya mai suna Emergency ta tabbatar da fada a cikin birnin Lashkarga. Asibitin ya cika, ya zuwa yanzu mun kara gadaje hudu, kungiyar ta kafi a shafinta na Twitter. Jihar Florida ta Amurka ta samu mutane sabbin kamuwa da cutar coronavirus har 21,683 a jiya Asabar, wanda ya sa jihar da ke kudu maso gabashin Amurka ta zama jihar da ta fama da cutar, a cewar cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka CDC. A baya, jihar ta samu mutane 19,334 da suka kamu da cutar coronavirus a ranar 7 ga watan Janairu, kafin allurar rigakafi ta samu sosai. A cewar bayanan lafiya daga gwamnatin tarayya, kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito. Jihar Florida, wacce ke da kusan mutane miliyan 21.5, yanzu tana da kusan kashi 1/5 na duk sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka, inji cibiyar CDC. Jihar ta samu mutane sabbin kamuwa da coronavirus 10,017 a ranar Juma'a, a ranar da gwamnan jihar Ron DeSantis ya hana makarantu tilastawa ɗalibai sanya abin rufe fuska a lokacin da suka koma ajujuwa a cikin watan Agusta. Hukumomi sun faɗa jiya Asabar cewa ana tsare da mutane 10 da ke zargi da kisan mutane 7 daga ƙabilar Kurdawa a tsakiyar lardin Konya na Turkiya. ‘Yan uwa sun ce harin ya samo asali daga ƙabilanci, yayin da hukumomi ke ɗora laifin rashin jituwa da aka daɗe ana yi tsakanin iyalai biyu. An kashe mutane 7 daga dangin Diogulu a wani mummunan harin bindiga a ranar Juma'a. Wata sanarwa daga ofishin mai gabatar da ƙara na Konya ta ce shaidar farko ta nuna wani ci gaba da fada tsakanin iyalai biyu da ke zaune a yankin ɗaya. Amma lauyan iyalan da kuma jam'iyyar adawa da ke goyon bayan Kurdawa sun ce kisan na da nasaba da ƙabilanci. Bayan harin da aka kai a watan Mayu, wani daga cikin dangin wanda ke cikin waɗanda harin ya ritsa da su a ranar Juma'a ya faɗa kafafen yaɗa labarai cewa ana musguna musu da kai musu hari saboda kasancewarsu Kurdawa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubin dubatan mutane sun yi zanga-zanga kan rashin adalci wajen ba da sassauci na musamman kan dokar coronavirus a Faransa, ta hanyar wucewa ta fara da sauran biranen Faransa ranar Asabar. Yawancin zanga-zanga ta lumana ce, amma wasu a birnin Paris sun yi arangama da 'yan sandan kwantar da tarzoma waɗanda suka harba hayaki mai sa hawaye. Kimanin jami'an tsaro 3,000 ne aka girke a kewayen babban birnin na Faransa don yin zanga-zanga a ƙarshen mako na 3 don nuna adawa da amfani da shaida don shiga gidajen cin abinci da sauran wurare nan ba da jimawa ba. ‘Yan sandan Paris sun taru kusa da hanyar Champs-Élysées don tsare sananniyar hanyar. yayin da cutar coronavirus ke kare yaduwa tare da kwantar da mutane a asibiti. Yan majalisar dokokin Faransa sun zartar da dokar da ke bukatar samun shaida a yawancin wurare daga ranar 9 ga watan Agusta. Shaidar za ta buƙaci mutum ya riga kafa ko kuma nuna shaidar gwajin cewa ba shi da cutar coronavirus ko kuma ya bayar da shaidar cewa bai dade daga warkewa daga cutar ba. Haka kuma dokar ta bada umarnin yi wa dukkan ma'aikatan kiwon lafiya allurar rigakafi ya zuwa tsakiyar watan Satumba. Daga ƙarshe jiya Asabar, jirgin ruwan Ocean Bike ya kubutar da bakin haure 196 daga Libya a cewar ma'aikatan jirgin ruwan mai aikin agaji.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na kasuwa a kai miki dole. Wannan karan za ku ji ga mu a kasuwa, ba ku ji irin hayaniyar da ku saba ji mun dibo a kasuwa ba. Wannan kasuwar ta zamani ce, ta cikin birni a cikin tsakiyar garin Kaduna take, fitacciyar kasuwa ce mai cikakken tarihi da ake kira Sheikh Abubakar Gumi Central Market a nan garin Kaduna. Yanzu haka dai akwai kusan duk abin da kake nema a cikin wannan kasuwa, saboda tana tsakiyar birni. In ka je wajen abinci akwai masu shagunan manja, kayan abinci, shinkafa, kayan shafe-shafe. In ka je shagunan kwalliya akwai shagunan da ake sayar da kayayyaki na zinare, gwal ne da shauransu na kale-kale na mata. Akwai kuma guraren da suke sayar da kayan gyara amarya na dakuna, irin kayan tukwanen girki. Sannan akwai kusan duk abin da kake nema dai na zamani akwai a cikin wannan kasuwar. Gurin kayan yara ne, abubuwan agogo ne da waye da sauransu. Kuma yanzu nan da nake ciki muna cikin rumfar wani mai sayar da gwalagwalai, wanda kuma ina ga kamar inda aka saba, bari mu je kai tsaye mu ji sunan shi. Alhaji, barka da kasuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Alhaji Ibrahim Edi, chairman na masu sayar da zinari a Kaduna.
Yaya kasuwa?
Kasuwa alhamdulillah, mun gode ma Allah ko da yaushe alhamdulillah.
Wannan irin kasuwa ce mun saba, mun ka shiga kasuwa kawai kafin mu shiga ma duk irin hayaniya da ya gaga ma sai ya kai ba ni bur kai ba ni kaza. Irin mun saba mu je kasuwa kauye gurin barkono sai da shanu, nan naji ku tsit ne kaman ba kasuwa nake ba.
Eh to alhamdulillah, a ko da yaushe dai kasuwa tana canzawa. To hakikanin gaskiya yanzu dai kan ba kamar yanda yake bane da. A da hakikanin gaskiya kayan suna da sauki, masayan suna da yawa. To ko da yaushe sukan zo daga sassa na cikin Najeriya, haka sukan zo su saya dan amfanin su, su saya dan su sari. To kuma sai kasance tare da hauhawan farashin canji na naira, wanda naira tana shan kashi a hannun sauran kudaden da suke na duniya. To wanda kuma duk shi ya jawo sanadiyan da kayan yayi tsada, mutanen dai a hankali dai suke zuwa su saya.
Ce yanzu dai kasuwa ba kamar da ba.
A hakika yanzu dai kamar kasuwa ba kamar da ba, sai dai mun gode ma Allah ko da yaushe.
Amma yanzu misali, a da idan jarinka kana da naira 500,000 ko miliyan 1 kana harka gwalagwale, yanzu miliyan 1 za ta iya maka sana'a?
A gaskiya a yanzu dai miliyan 1 to sai dai mutun ya kalla dai ana yi, amma miliyan 1 ba za ta yi mai sana'ar gwal ba. Amma a da can kam da miliyan ka 5 za ka je ka siyo kamar kilo 5 ka zo ka kasa. Amma yanzu kilo 1 ana neman wajen miliyan 30, to kaga ai abu ne mai yawa.
Kilo 1?
Kilo 1
ada. Kilo 1 nawa?
Da kilo 1 bai wuce miliyan 1. Amma yanzu kilo 1 kai wajen miliyan 30.
To yanzu ma sai zinarin ku suna iya dawowa?
Suna zuwa daidai gurgudu, suna tabawa a hankali a hankali.
Wani lokacin tashin kaya kan cire wasu a cikin kasuwa, saboda jarin su bai da karfi, kaya ya tashi ba a ciki tunda kai ne shugaba. Ko yanzu haka wannan tashin tsadar kaya daga abun miliyan 1 ko 2 ya koma miliyan 30, ko ya sallamo su ɗan sana'a ku yanzu?
Eh, hakikanin gaskiya da dama kam wannan tashin kaya ya sallama abokanin harkan mu, wanda kuma abin takeici ne abin rashin jin dadi gaskiya.
Bayan fitowa daga shagon masu gwalagwalai, ga na zaga na ga akwai shaguna su masu hijabai ne, masu ga wani shago kuma akwatuna ne na aure iri-iri dai da shauransu ga masu. Bari mu ga Alhaji, me suna?
Sunana Umar Tofa.
Me kake sayawa ne?
Ina sayar da akwatuna ne na aure.
To ya labarin akwatunan aure?
Eh to akwatunan aure ga su nan kala-kala, sai dai ciniki nasu ne ya danyi kasa ne saboda rashin kuɗi a hannun jama'a.
Na gan kun dawo inuwa dama an ce to ya kasuwan ne, ban ga ana irin layi, kuma gashi yanzu lokacin da ake ta aure.
Gaskiya yanzu jama'a ba su da kuɗi a hannu. yanzu ba sa iya siyan akwati in sun zo sai ma dai alƙawari kurin zanzu amma gaskiya ba a siya saboda rajo ta yi tsada akwatunan da da ake siyar da su ba su wuce naira 20,000 ba yanzu sun haura sama da 30,000 to dalilin abun da yasa ma kenan abu yake dan ƙara ba su tsoro suke tanja baya da akwatunan
wasu na ganin cewa an je kasuwa za a ga ana ta hada-hada nan kuma gashi tsakiyar kasuwa ne amma kusan gashi tun daga shigowar mu ni ban ga irin mutane suna kai komo da me ya faru ne
to gaskiya an dan tsince kai a cikin bayuwacin hali dan magana na gaskiya an jama'a ba kudi a hannu kudin dai muna da zama ne dai kawai dan zaka zo kasuwa zaka iya kwashe sati ma ba wani ya zo sai komai yanzu sabanin da da kafin ma ka zo ana jira ne a siya amma yanzu zaka zo kai ta zama ne gaskiya ba wani abu da ke tafiya yanzu masu dan karamin karfi ma yanzu dai barin kasuwa suke
yanzu misali a satin nan ka sai da akwatuna nawa
ka gaskiya a satin nan ba wani ya zo siya sai dai alƙawari kawai saboda rashin kuɗin
cikin wannan shiri na kasuwa na sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu haka akwai shaguna na gani ana sayar da takalma irin tsaffi ko kuma sakan wanda aka kawo da su ƴan kwatano da kuma wasu ƴan yallaye da sauransu ga kuma anan gefe ga shagon da ake sai da atamfofi da yaduka da shaddoji da leshi da kuma ga wani alaji na ganshi tsaya kofa ba tunda ba ciniki ake ba alaji me sunanka
sunana Ibrahim Kiri
alaji Ibrahim me kake sayawa
ina sayar da zannuwa ne da shaddoji da leshi
wannan shagon naka ne kenan cike da atamfofi
shagon ne
to ya kasuwa
kasuwa tunda muke gaskiya ba mu taba ganin kasuwa irin ta wannan shekarar da muke ko bara da aka yi lockdown ba mu samu matsala irin ta wannan shekarar ba
me yake faru
a Kaduna state dai mun samu matsaloli gaskiya
ba ciniki ne koko
to ba za a ce ba ciniki ba ana yi kadan kadan to ka san ita kasuwa gaskiya an aka ce ma'aikaci ya samu matsala to gaskiya dan kasuwa sai a hankali gaskiya yawancin ma'aikata wani zaka ji ya ce wata 6 bai ga albashinsa ba wani wata 3 wani wata 4 bai ga albashinsa ba
saboda kasuwa yanzu sai ta tsaya ba cin
gaskiya kasuwa sai ta
amma dai kusan ma'aikata ne kenan ke diban ka
ta gaskiya ganta
wannan tamfa mafi tsada ta kankai nawa
a tamfa mafi tsada zaka same ta 45,000
mafi sauki fa wanda daga ita ba wata mai arha
1,300
ada a rana misali kakan yi kamar nawa ranar da aka ci niki
ada wallahi nakan yi 120,000 ma
amma yanzu fa
wallahi yanzu ina jin 10,000 ma wani lokacin sai haka ne ma ka rasa 10,000 ma
har yanzu dai muna cikin kasuwar Sheikh Abubakar Gumi Center Market a garin Kaduna abu mamaki da take wannan kasuwa tana tsakiyar garin Kaduna akwai bangaren da suke kula da kayayyakin da suka shafi abinci Alhaji me sunanka
sunana Laisa Idris Daki
Alhaji Saidu ya kasuwa
Alhamdulillah
ya naji banga ana hada ba duk da yake an ce yanzu man gyada da manja kudi sun daga
babu kudi a kasa gaskiya babu ciniki kwata
har manja da manja suka zama dole a girki
mutane ba su da kudi
amma za a ci abinci
to me zai na naira 10,000 zai zai na 1,000
yanzu nawa kuke sai da jarkan manja wannan da ake ce mata 25 liters da
yanzu muna sai da 19,500
na manja ko na man gyada
na manja
man gyada fa
muna sai da 23,000
da fa kafin yanzu
da muna sai da 19,800
amma kamar shekara ɗaya ta wuce nawa suke
muna sai da 13,000
ya zaka auna cinikin Canada da yanzu
yanzu cikin kashi 10 ba nan kashi 2 a da yau da daure sai in yi miliyan 1 saboda kusan miliyan 2 a rana
na mai din
na mai
yanzu fa
ko 100,000 ba da yanzu
kamar inda kuke ji har yanzu dai muna cikin kasuwar Sheikh Abubakar Gumi Center Market wanda a wannan karan mun shigo shagon kayan shafa za a ce shine kamar cosmetic
assalamu alaikum sunana Aliyu Abdurrashid daga nan AA Rashid Cosmetic Central Market Kaduna
ya yanayin kasuwa
to kasuwa dai mun gode Allah alhamdulillah
kusan kai kadai ne naje shagon ka na ga mai sayayya kusan duk shagunan da muka je a zaune suke suna hutawa kai akwai bambanci ko
eh to gaskiya amma gaskiya mu ma din tabbas mun ga canji
wani irin canji
gaskiya kasuwa ba kaman da ba
yanzu kamar da ka kan yi nawa a rana
kamar 200 haka misali ashe
amma yanzu ba
yanzu gaskiya ko rabin haka ba ai
kamar kayan da ya shafe in zan yi aure kamar nawa ne za a ce yana dan tsakatsaki kudin da mutum zai kashe in zai hada kayan shafe na aure
yanzu a talauci daga 25,000 zuwa sama
amma da fa
a da har na 10,000-15,000 insha Allah ana hadawa
me sunanki
Khadija Muhammad Awal
to daga ina kika zo sayya
haira gasa
da me da me kike zo sayi
kamar cuba da air freshener da turaruka da su collector an fitaka
amma ya kika ji farashin tunda da kikan zo
eh so gaskiya komai ya dan ƙara kuɗi haka ba kamar yanda na saba siya ba
zaki daure ki sai haka
hakanan za mu siya tunda ana so
to a cikin ita wannan kasuwa abun mamaki shine har ma akwai guraren da ake sayar da kayayyakin da suka shafi irin su goro kamar wanda kuka ji wani lokacin mun je kasuwannin karkara akwai gurin da ake sayar da goro naga ga namijin goro ga ainihin goro alhaji menene sunan
Sunana Alhaji Anas mai gore kasuwar Sheikh Abubakar Mahmud Bini.
Ya aka yi nan kasuwar duka daga kayan atamfofi sai robobi sai kayan kawa kawa kuma kai kuma sai ga da gora tsakiyar kasuwa.
To wannan abu da ma kasuwa asalin ta mu muka kafa ta. Saboda asalin wannan kasuwa ta Sheikh Abubakar Mahmud Bini daga mahauta sai yan hatsi sai yan goro. Sune majoritin mafi yawa kafin wasu kayan kyalekyale su biyo baya na zamani.
Kasuwar ce naga duk inda naje sai in ga mutane ana zaune amma kai ai naga gashi ana ta hada-hada ya kirga wasu kudade ake yi. Ya yanayin kasuwar goro.
To kasuwar goro alhamdulillah lokaci ne ka sani na dan auratayya da kuma shirin babban sallah na zuwa wasu kuma za su tafi gida noma su kan zo su dan diba wanda za su je su tauna a can.
Amma wasu kamar ya zo musu abinci saboda haka ko ana ganin koda ba ciniki dai ku za ku dan taba ciniki saboda goro.
Eh shi gaskiya alhamdulillah mai goro ko a tsakiyar daji yake sai ya ciniki.
Ya zaka gwada kasuwar yanzu da.
Gaskiya a yanzu kasuwa sai hakuri ba kamar yadda take a baya ba.
To ya magana farashi.
Eh farashi ya hau dan kaga goro ba na Najeriya kade bane muke amma amulla da shi.
Da nawa ne?
Eh da bai wuce 1700.
Amma yanzu fa?
Yanzu ya koma 3500.
Kafin mu rufe wannan shiri sai mun ji daya daga cikin jami'an wannan kasuwa a da wanda su suka sauka daga mulkin kasuwar. Da farko wasu za su yi suna.
To jama'a assalamu alaikum suna Akarami daga Abakar daga kasuwar Abakar Goma Kaduna kuma ni ne tsohon kakakin yan kasuwar jihar Kaduna.
Ya kasuwar taku ne naga gashi ka daidai hubu wannan layi da muke ciki wasu shagunan ma a rufe.
To alhamdulillah ka san canjin yanayi ne kuma abin da ya kawo wannan rufe rumfar zagan cewa saboda tattalin arzikin kasa zaga wa'ansu dai ba jari wa'ansu yan kasuwar kuma tattalin arziki dai sun samu dai iftila'in rashin jari. To sakona shine dai a jama'a dai musamman ma kan gwanda rika ba su albashi kuma yan kasuwa musamman mu yan kasuwar Kaduna dai muna neman tallafin kuɗi na jari kenan domin yan kasuwa. Gaskiya mun shiga halin da bamu da jari gaskiya muna neman a taimaka mana da jari ko nawa ne a taimaka mana da jari shine kiran mu dai.
Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi.
Wanda ya san cewa rayuwar mutum bata dogara ga abinci da abin sha ba kawai amma ga kalmar da ke fitowa daga wurin Allah. Domin ta wurin kalmar Allah akwai rai akwai kuma ceto. Saboda haka masu sauraro kira nake yi muna da babban murya da mu yi tattalin al'amuran Allah ta yadda muke nazarin littafi mai sarki da kuma yadda muke hutaban gaskiyarmu. Da kuma hutaban gaskiyarmu ta yadda muke gudanar da ayyukanmu domin bin gaskiya ba tare da aikin da ke nuna ta babban zace. A cikin ayyukanmu na yau da kullum sai mu kokata domin magance ƙiyayyar take hana mu amincewa da juna. Mu yi ƙoƙari mu taimaka mu sada salama da adalci ta yadda muke ba da hankali domin kyautata rayuwar kasassu. Ta haka za mu nuna cewa lallai ko da gaske tattalin alkumuran Allah muke yi. Allah ya taimake mu da kusa mu lafiya.
Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar hepatitis. Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta kuma takan kawo kumburin hanta da ciwo. A wasu lokutan ma takan sa hantan ta ki yin aiki daidai ko kuma yanda ya kamata. Tare da ni a cikin shirin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizami na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To likita, ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar hepatitis?
Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta, yakan kawo kumburin hanta, ya sa kuma hantar a samu ciwo a wurin kuma aikin ta sai ya zama baya yi akan yadda ya kamata. Kuma hepatitis nan kala-kala ne. Akwai wanda kwayoyin cuta suke kawowa na nau'in virus wanda shi aka fi sani. Sannan akwai wasu abubuwa kamar kwayoyin cutar nau'in bacteria su ma za su iya kawowa, ko kuma abin da ake cewa parasite su ma za su iya kawowa. Ana iya samun wasu sinadarai su kawo hepatitis, abin da ake cewa chemical hepatitis. Amma saboda fage ne mai girman gaske, wala Allah za mu takaita bayanin akan na viral hepatitis nan, wanda yanayin kwayar cutar virus din kenan take kawowa. Su ma a cikin su sai mu duba wadanda suka fi aka fi sani kuma suka fi kawo matsala. To ai su kansu dangin hepatitis nan wanda kwayar cutar virus take kawowa, akwai su irin su hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D da sauransu. Kuma wadda aka fi sani, wadda ta fi shahara, ita ce hepatitis B. Hepatitis A abin da ya sa al'umma da dama ba su faye damuwa da ita ba, saboda kashi 99.9% idan an same ta yawanci suna warkewa, kuma ba ta ba da matsala nan gaba na tsawon lokaci. Kuma ana daukar ta ne ta hanyar ruwa ko abinci ko kuma sauran mu'amala dai. Akwai hepatitis B wanda ita ta fi shahara, da C ita ma tana daga cikin wanda suka shahara, wanda kuma suke kawo matsala sosai. Bayan an yi fama ta dan wani lokaci da za su iya kawo cuta, su kwantar da mutum su hal da shi, nan gaba kuma za su iya kawo abin da ake cewa cirrhosis, ko kuma su kawo cutar daji ta hanta, wato liver cancer kenan. Ta wannan hepatitis B da C kusan yanayin yadda aka dauka su yanayi daya ne. Akan dauke su ta hanyoyi kamar yadda ake dauka kwayar cutar kanjamau, abin da ya shafi ta amfani da abubuwa da suka shafi jini kamar reza ko almakashi da sauransu, wanda ya dauki jini ya taba na mai hepatitis kuma ya yanki wanda ba shi da shi. Uwa mai hepatitis suna iya ba jaririnta, sannan kuma ma'aurata sukan iya daukar hepatitis din nan. Za a iya daukar ta kuma ta karin jini, ko kuma amfani da kamar yadda muka magana wasu abubuwa na kayan aiki na asibiti idan ba kula da su ba. Wannan shine takaitaccen bayani akan waɗannan kwayoyin cuta da suke kawo hepatitis.
Bayanin yadda ake iya daukan cutar, ko kuma yadda mai ita yake iya yada ta, kai maganar cewa uwa za ta iya bawa jaririnta, shin kenan za a iya cewa cutar hepatitis tana daga cikin cututtukan da ake iya gado?
To ba gado bane, sai dai kwayar cutar hepatitis din, musamman hepatitis B din nan ko C, za su iya bi ta hanyar jini su kai ga mahaifa, abinda ake cewa placenta, za su iya shiga kuma ta placenta nan har su shiga ta jariri. Idan jinin uwa ya haɗu da na jariri, zai iya ɗaukar wannan kwayar cuta ta hepatitis, kamar yadda ake iya ɗaukar kwayar cutar kanjamau kenan. Saboda haka ba wai gado ne za a ce an gada ba, to amma za a iya ɗaukar ta daga uwa zuwa jariri.
Cuta ce wadda mai ita yakan iya yaɗa ta, shin tana da rigakafi?
Akwai rigakafi, akwai allurar rigakafi da ake yi. Yawanci yanzu idan aka duba yanayin allurar rigakafin ƙasarmu ko nan Najeriya, da kuma kusan kowace ƙasa a duniya, ana haihuwar yaro za ki ga allurar da ake fara bashi daga BCG, sai kuma hepatitis nan, sai wasu ƙasashen kamar namu inda ake ba da na rigakafin polio. Saboda haka akwai allurar rigakafi tun daga haihuwa, sannan wanda suka girma kuma ba su samu allurar rigakafin nan ba, su ma ana ba su. Musamman kuma wanda aikin shi yake da hatsarin gaske, kamar masu ma'aikatan lafiya wanda harkar su ta shafi harkar jini da sauransu, akan ba su suma allurar nan. Sannan kuma gaskiya duk wanda ya san bai taba samun allurar nan ta rigakafi ba ta hepatitis B din nan, da buƙatar ya same ta, saboda ba a san ta yana za a haddada kwayar cutar ba.
To likita, ya ya kamata a kula da mai fama da cutar?
To cuta ce mutum zai iya daukar kwayar cutar nan a jikin shi ba tare da ya san tana jikin shi ba. Kenan yana da kwayar cutar, amma cutar ba ta kawo abin da ake cewa acute hepatitis din ba, bai kawo kumburin ba, bai san ma cewa yana da ita ba, kuma zai iya yada ta a haka din. A wanda ya kama kuma takan iya zama tsananin ciwo, saboda kumburin nan na hanta da sauransu, hanta take aiki tana iya kwantar da mutum, tana iya yin kisa a take, tana iya kwantar da mutum kuma kuma na tsawon lokaci yana fama, banda kuma nan gaba idan ta dau lokaci tana iya kawo cutar da ake cewa cirrhosis, wato hanta sai ta yankwane ta kasance ba ta aikin da ya kamata ta yi, ko kuma a samu cutar kansa. Asibitoci idan aka kawo mai irin wannan ciwo aka tabbatar da ciwon yana hepatitis, akan ba da shawara a ware shi gefe, kayan aikin da za a yi mai amfani da shi za a kula da shi, sannan su ma ƴan uwa da suke jinya shi za a ba su shawarwari abin da ya kamata, kamar yin amfani da safar hannu saboda in za a taba abin da ya shafi ko jini ko fitsari ko wani abu da haka.
Misali idan mutum ya yi allurar rigakafin cutar hepatitis zai iya mu'amala da wanda yake dauke da cutar, kuma sannan rigakafin nan za ta kare shi ba zai dauka ba?
To rigakafi ba yana kare mutum 100% bane a mafi yawancin lokaci, amma dai idan aka yi wannan allurar rigakafin to da wahala mutum gaskiya ya kamu din. Akan iya samun matsaloli wurin allurar rigakafin, misali wasu za su fara allurai ne ya kamata a bada akalla guda uku cikin wata shida, a yi ta farko bayan wata ɗaya sannan kuma bayan wata biyar, kenan allurai guda uku cikin wata shida. To wani za ki ga ya samu allurar kwaya ɗaya bai dawo ba, wani kuma ya samu ta biyu bai ta ukun ba, saboda haka sai tunanin ya samu rigakafin nan ba kuma lallai ba, saboda haka ko da ya samu allurar rigakafi akan ba da shawarwari yadda zai mu'amala da wanda ciwon ya kwantar.
To likita, shin akwai wani nau'i na abinci da ya kamata mai cutar hepatitis ya rika ci ko kuma ya kauracewa?
To ya danganta, idan ciwon ya kwantar da shi ne tun a asibiti ma akwai dokokin abincin da za a bashi din, saboda a wannan lokacin ita hantan nan tana buƙatar ta huta har aikin ta ya dawo, saboda hantan nan ɗaya daga cikin amfanin ta shine tana mu'amalantar wato ta tafi da wasu gubobi da sauran sinadarai da jiki ke idan yayi amfani da wasu abubuwan ya tara su, misali sinadarin protein da sauransu, abinda ba a buƙata za ta maida shi zuwa abinda ba shi da hatsari a fitar da shi jiki. To in ya kasance ba ta yin wannan, to fa waɗannan abubuwan za su tattaru a jini kuma za su kawo matsala. A asibiti idan an kwantar da mutum yana cikin wannan hali, to zaki ga an sa dokokin irin yanayin abincin da za a bashi, hasali ma sai ma'aikatan asibitin sun duba sun tabbatar da cewa abincin da ya kamata mutum ya ci din ya kamata a bashi. Sannan in za a sallame shi ya danganta ga yanayin ciwon nashi, za a ba shi shawarwarin ga abinda zai kaucewa na dan wani lokaci har Allah ya sa ya samu sauki kuma hanta ta dawo aikin yadda ya kamata.
Wannan kenan yana nuna cewa idan mutum ya sha fama da cutar inda an dauki matakin da ya dace zai iya warkewa kuma hantarsa ta dawo aiki yadda ya kamata.
Zai iya warkewa hantarsa ta dawo kuma yadda ya kamata ba tare da wani matsala ba.
Wace shawara zaka ba wa jama'a domin kare kansu daga kamuwa da wannan nau'i na cuta da kuma sauran ma cututtuka baki daya?
Na farko dai alluran rigakafin nan da ake yi musamman wannan lokacin an ci sa'a kamar ita hepatitis nan tun daga haihuwar yara, in ka je asibitoci akwai alluran rigakafin nan da ake bayarwa. Sannan idan ya kasance uwa tana da shi au an tabbatar tana da shi, akwai matakan da za a dauka a tabbatar cewa jaririn ta bai samu wannan cuta ba. Sannan a guji amfani da irin su razor da sauransu, mutum ya amfani da shi kawai ya miko ma haka, ba a goge ba, ba a dauki matakin da ya kamata na tsaftace su ba, saboda zai iya zagayawa cikin al'umma ya da cututtuka matuka. Amma duk abin da za a amfani da shi ya kasance an tsaftace shi, an dau matakin da ya kamata kafin a ce za a amfani da shi, ba wai rashin yadda bane idan an yi wannan. Sannan idan mutum yana da ciwo da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar da ciwon nan a dau mataki, misali mai ciwon hepatitis nan zai iya kama da zazzabin cizon sauro, idan aka kuskure sai a je kuma a bashi maganin da ba shi ya cancanta ba, maimakon ya samu sauki sai kuma abun ya ƙara zama ya rudi.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawan Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya ni gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.